الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو كان وتا أشرن دا حدوغ وتا المحرم شكرا تدبو ديد داري حدود أربعين دبيو هجرية wanda ya dace da 13 ga watan 9 shekara ta 2020 miladiya. Muna darasi na 72 a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Muktasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'watul Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Idan yan uwa za su iya tunawa, muna magana ne akan fasali da yake magana akan kiyayewa lafazi da kuma zaben lafazin da ya dace mutum ya magana da shi ko ya yi furci da shi. Ana magana akan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar, yake tafsili da bayanin abin da ke tattare da wannan addu'a. Sai ya ce فجمع في هذا الحديث الشريف أصل الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره، وهو مشتمل على 8 خصال كل خصلتين منها قرينتان. فقال أعوذ بك من الهم والهزن وهما قرينتان، فإن المكروه الواردة على القلب إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع مستقبل فهو يورث الهم، وكلاهما من الأجز. فإن ما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر. ما لن يشي wannan hadisi da muka karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, bawaye ne matsari da waɗannan abubuwa da aka faɗa. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhl. Har zuwa ƙarshen hadisi yace wannan hadisin ya hada dukkan wato asalin sharri da kuma rassan sharri din gaba ɗaya, wanda yau insha Allah sharhin wato da kuma fashin bakin hadisin za mu karanta, wanda Annabi ya karantar da mu, mu nemi tsari akan waɗannan abubuwa. Yace da kuma mafarar sharri da ƙarshen sharri da magangaren sharri da kuma inda ya bulbulo ya taho. Yace wannan hadisin yana ɗauke da ɗabi'u ko khisal tada guda takwas. Bibbiyo faɗa su hudu, su ne takwas. Dukkan ɗabi'a guda biyu daga ciki abokanan juna ne. Kullu khaslataini minha qarinatani. Da farko Annabi ya ce ka roƙi Allah ya raba ka da damuwa da ɓacin rai. Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan. Sau da yawa Annabi yana roƙon Allah ta'ala ya raba shi da damuwa. Ya Allah ka raba mu da damuwa, Allah ka raba mu da ɓacin rai. Waɗannan abubuwa ne guda biyu, dukansu sharri ne ga rayuwar ɗan adam, kuma matsala ne. Za ka ji ana cewa aiwa ne yana cikin damuwa, aiwa ne yana cikin ɓacin rai. To kaga wannan abu ne mummuna da ba a so. To shi yasa aka ce ka roƙi Allah, Allah ya raba ka da su, kuma ka nemi dukkan sababin da zai sa ka shiga damuwa, to kar ka yi shi. Haka duk abin da zai jawo maka ɓacin rai, to ka guje shi, don yana sababa ciwo a rayuwar ɗan adam. Za ga wani shashau haka za ga shi, a ce ai yana da damuwa ne, ai bayi da kimtsi, bayi da nutsuwa, yana cikin tashin hankali, sai a ce ai yana cikin damuwa, ko yana cikin bacin rai da bacin rai ba abinda mutum ba zai ba zaka zagi mai mutunci zaka wulakanta mai daraja da bacin rai damuwa kuma takan hana ka ci abinci damuwa takan hana ka kai ibada damuwa takan hana kai karatu damuwa takan hana ka je kasuwa damuwa takan hana ka idan ka je office ɗinka ma kai aiki to shi yasa aka ce ka nemi Allah ya tsare ka da damuwa da bacin rai yace asalin sharri kenan da ainihin mabubugarsa malam yace wahuma qarinatani a tare suke alhammu wal hazan al-makruh al-warida 'ala al-qalb abun ki da yake zuwa akan zuciya ko dai ya zamanto wani abu ne da ya faru ya wuce in ma ya kuna amran madiyan abin da ya zo ya wuce ya samu zuciyarka to sai sababa mata al-huzn ko al-hazan bacin rai ai matakka ne ta je ta yi maka wani abu marar dadi amma abin ya wuce amma ya gadan maka da me bacin rai yana tabinka watakila ko ka je office ma sai a ganka sai a ce me ya faru ce wallahi ka bari kawai an bata min rai ne to shi abin da yake samun zuciya har ya sabbaba wa wannan zuciyar bacin rai ko dai ya zama abu ne da ya faru ya wuce to shine sai ya sabbabar da al-huzn ko al-hazan ko kuma imma an yakuna tawaqqu mustaqbalin wani abu ne da ake tsammanin zai faru shine tawaqqu mustaqbal tsammanin faruwar wani abu nan gaba fa huwa yurisul ham abinda zai faru nan gaba bai faru ba na matsala to shine yake gadar da damuwa damun na gaya muku akwai bacin rai akwai mai damuwa ita damuwa abinda nan gaba zai same ka huzun din da zai same ka nan gaba to shine ake ce da shi damuwa shine ake ce da shi alhammu yace wakilahuma min al-ajzi dukansu kuma gajiya wane ga dan adam mai dalili fa inna ma madha la yudfa'u bil huzn abinda fa riga ya wuce bacin rai baya korarsa abinda ya riga ya wuce wanda aka maka ba daidai ba to bacin ran da zaka yi ba zai kawar da wannan abun ba kuma ba zai mai da shi daidai ba Allah sa kuna ganewa ban sani ba bari in bada wani misali da za a iya ganewa ka zo kana tafiya wani ya maka mummunan overtaking ka je wajen kaucewa ka fada rami ka fasa tayan motarka alhamdulillah ka sa safaya ka taho yanzu ka zo mana nan da bacin rai kaga mamada tun kafin magariba abin ya faru amma ya gadar maka da bacin rai har yanzu kana zaune kana tuna wannan sai ka ji ranka a baci to ibnu qayyim yake cewa fa inna ma madha la yudfa'u bil huzni ko bil bil hazan bil huzn abinda ya wuce ba a koran shi abu na bacin rai ba a koransa dan an nuna dan an nuna bacin rai din tunda ya riga ya wuce to ya za a magance matsalar bal birrida wal hamd birrida wal hamd ka nuna yarda ga Allah ka gode wa Allah alhamdulillah ala kulli hal ma'ana kana yi wa Allah godiya akan duk halin da kake ciki kenan yanzu nan an koya mana idan an mana abun bacin rai to in ya wuce ya kamata ya wuce da bacin ran ha in an mana abun bacin rai in ya wuce ya kamata ya wuce da bacin ran haka ya kamata ya zama amma ɗabi'ar mu ta dan adam na gajiyawa da muna magana ne akan al-ajaz gajiyawar dan adam sai kaga an mana abun bacin ran kuma sai mu abun yazo yi tabin mu saboda gajiyawa ta dan adam. Yanzu ni da nake muku karatun nan ba mamaki wata rana in wani abu na bacin rai ya same ni kafin na zo karatun, daga zamana a kujera da yanayin karatun da nake yi za ku iya ganewa yayi min tasiri akan sakon da zan isar. Ya hana ni sakat, ya hana ni nishadi, ya hana ni isar da sakon yanda ya kamata. Ni a tunanina zama da wannan bacin ran kamar zai magance min wannan larurar da ta same ni ne. Ibn al-Qayyim ya ce a fa inna ma madha la yudfa'u bil huzn, abin da ya riga ya shude ya wuce, bacin rai baya kore shi ko ba a kore shi da bacin rai. To ya za a yi ya kau bil ridha wal hamd, da nuna wa Allah ka yadda kuma da gode masa, was sabri wal imani bil qadar, kai hakuri kai imani da kaddara. Wannan ita ce makarantar zuciya, wato aya ta farko kenan akan gyaran zuciya da matsalolin zuciya da larurorinta da ke samun mu yau da gobe. Kuma kun san wannan abun ba wanda baya samu, kowa yana samun sa, kowa da kowa, ba wanda baya bacin rai, kuma baya wanda baya shiga bakin ciki da damuwa. To an koya mana ya zamu magance bacin rai. Haka shi ma alhammu, abinda kake tunanin zai faru yana baka tsoro, yana damunka, ko ba ka bane ba? To shi ma abinda yake kore shi, yake rage masa tasiri, kai hakuri ka jira kaddara Allah. Mijinki ne ya ce zai miki kishiya, an riga an saka ranar daurin aure, an kai kaya, an kai kudi, an yi mai, yana nan yana gyaran daki, shi yana cikin farin ciki yana doki, ke kuma kina cikin alhammu, kina cikin damuwa. To meye zai magance wannan damuwa? Ar-ridha walhamd was-sabr wal-iman bil-qadr, a yarda haka Allah ya kaddara, a gode wa Allah ko da dadi ko ba dadi, a rungumi kaddara, a yi imani da ita haka Allah ya kaddara, a ce Allah sa abokin zamani, sai yan dannan kirji su zo su yi tayi, a baki hakuri. Wannan bacin ran, wannan damuwar ba zai hana wannan abun ya faru ba. To haka kai ma zai iya samun ka. Suna neman su yi bincike ne a shagonku, an kira auditoci za su yi bincike, ko a ofishinka a matsayinka na akawunta mai harkar kuɗi, ko kashiya mai ba da kuɗi, ko wane ne, ko shugaba a wata ma'aikata, ko a gidan mai, ko a kasuwa, ko a wani wuri. An ce za a zo a yi binciken kuɗi, ana tunanin an yi asara, ko kuma a gama mai aka samu mai aka rasa, kuma kai ka san mai ka dan kukulla, kuma kana jin tsoron kuma sharri ma irin na dan adam, kana cikin damuwa, ka kasa yin bacci, sai ka ji mutum yana cewa wallahi ni dai na damu a zo a yi wannan abun a gama don in samu nutsuwa. To ba abin da zai kawar da shi, shi ma sai yarda da kaddarar Ubangiji ta'ala da sallamawa da kuma godewa Allah da hakuri. To sai magana ta biyu, wa qawli al-abdi qaddara Allah wa ma sha'a fa'al, wa ma yustaqbalu la yudfa'u bil hammi bal imma an takuna lahu hilatun fi daf'i fala ya'jizu anhu wa imma an la yakuna lahu hilatun fi daf'ihi fala yajza ويلبس له لباس من التوحيد والتوكل والرضا بالله ربا فيما يحب ويكره والهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويهولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه فهما حمل ثقيل على ظهر السائر. جيد. Gabar magana ta biyu shine, ina so ku rinka fahimtar maganganun, suna da muhimmanci kwarai. Ibn Qayyim yake cewa wani lokacin bawa yakan ce Allah ya kaddara kuma abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa. Qaddarullah wa ma sha'a fa'al. Allah ya kaddara abinda ya ga dama yake aikatawa. To sai ya ba mu ka'ida, wa ma yustaqbalu la yudfa'u bil hammi. Abinda ake fuskantansa, abinda zai zo nan gaba, nan da kwana biyar, nan da sati, nan da wata, nan da shekara, nan da kaza, wa ma yustaqbal in future, abinda zai zo a future, ma yustaqbalu la yudfa'u bil hamm. Tunda ana fuskantar abin yana tafe, to damuwa fa ba ta iya magance shi. An ce sai an yi, ya za ka yi? Kana nufin damuwarka zai sa kar ai abin? La, duk wanda ya sa damuwa a ransa akan wani abu da za a yi shi nan gaba, to ya sani yana wahal da kansa ne, zai gadar wa kansa hawan jini, zai gadar wa kansa rashin natsuwa da kwanciyar hankali. So abinda zai zo nan gaba ba yanda za a yi damuwa ta fuskanci wannan abun ta hana faruwarsa. Kuna da misalai da yawan gaske wanda za su iya bayyana mana saboda rayuwa yau abubuwa suna faruwa ga sunan bila adada. Zabe ne watakila za a yi, ana tunanin wane zai faɗi wane ya ci, ko wane ya ci ko wane ya faɗi. Sai wani ya sa damuwa a ransa, duk ya kasa samun nutsuwa saboda wannan damuwar, wannan zaben da za a yi, ma yustaqbal kenan. To ba yanda za a yi damuwarka ya iya hana faruwar wannan abin. So kawai kana wahalar banza ne, gwanda ma karka jefa wa kanka damuwa. To yaya mutum zai yi, yaya mutum zai magance damuwa? Abinda zai faru nan gaba bai faru ba, ya gigita ka tun yanzu. Za ku yi jarrabawa ne a jami'a, da ita za ku yi graduation, duk ka bi ka damu, to damuwarka za ta hana a yi jarrabawar? Ba yanda za ka yi. Za a zo a yi lissafi ne a kasuwa, duk ka bi ka damu, damuwarka za ta hana a yi lissafin? Ba a ma san ka damu ba, kai kake kona kanka da kanka, kai ta birgima a kan gadonka kai kadai. Fahimtar wannan zai taimake mu matuƙa, ya ba mu saiti a rayuwarmu. To ya za a yi? Ibn Qayyim ya ce bal imma an takuna lahu hilatun fi daf'i, ko dai ka zama kana da wata dabara da za ka kawar da wannan abin, ba dai damuwa ba, sai dai ka yi ƙulle-ƙullenka na ɗan adam, hilarka ta ɗan adam, ka kore ko ka ture wannan abin. Wannan kuma ba sai na buga misali ba. To Ibn Qayyim ya ce fala ya ajizu anhu, in dai kana da dabara da za ka yi ka hana wannan abin da ya gadar maka da damuwar, kana da wata hikima da za ka iya kore wannan abin da ya gadar maka da damuwar, to kar ka nuna gajiyawarka, ka je ka kore shi. Ka yi iya ƙoƙarinka, idan ya dace a shari'a ka kore shi din. Yawwa, don kada mu buɗe ƙofa ga waɗancan mutanen. Ai kwarai da gaske. Wa imma Allah takuna lahu hila, ko ko zaka iya wayar gari, baka da hila, baka da dabara, ba yanda zaka yi, dole wannan abun sai ya faru, shine Allah takuna lahu hila, baka da wata hila, baka da wata dabara, fi daf'ihi, wajen ture ko ije wannan abun, to fala yajaz, ko fala yajza, to kada ka yadda ka nuna jaza ɗinka, firgitarka, ka zama namiji kawai, ka dake kawai. Ina fata ana fahimta. Can an ce ma in kana da ƙarfin da zaka, in kana da dabarar da zaka hana faruwar abin, ka hana shi, kuma kar ka yadda ka nuna gajiyawa, ka je lalle ka hana wannan abin faruwa. Dan me? Dan hana faruwar wannan abin shi ya fi maka muhimmanci akan zama cikin damuwar. ka duba Ibn al-Qayyim kamar ya zauna da likitocin wannan zamani da su ne su ce zaka zabuwa kanka ciwon zuciya to kai idan ku baka da dabarar baka da dabarar da zaka yi haka to sai zamanto kuma abu na biyu ka zama kana da hila da zaka ainihin wato hana faruwar sa to shi kuma nan kuma idan ai baka da hila da zaka hana baka da dabara to ya zaka yi to ka zama namiji kawai yafi karfin ka amma ka dake kawai eh ta dukan ka kawai kana shanyewa Allah ka ba mu jarinta yace shi yasa yace wayal basulahu libasan libasuhu min at-tawhid ka sa masa rigar tauhidi da tawakkali da yarda da Allah wayal basulahu libasuhu min at-tauhid wa at-tawakkul war ridha billahi rabban fima yuhibbu wa yakrahu dama muslimi yana so ya yarda da Allah a matsayin ubangijin sa akan abin da ya same shi wanda yake so da wanda baya so abinda kake so da abinda baka so kawai in Allah ya kaddara ka yarda Allah ne ya kaddara shikenan mallam yace da damuwa da bakin ciki da bacin rai suna raunana azima suna raunana azamar dan adam himmar dan adam kokarin dan adam duk lokacin da dan adam ya sifantu da damuwa ya sifantu da bacin rai to yana samun rauni wannan kuma sanannen abu ne wayuhinanil qalba suna raunana zuciyar dan adam wa yahulani bainal abdi wa bainal shahadi fima yanfa kuma waɗannan abubuwan guda biyu suna ainihin shiga tsakanin bawa da tsakanin kokarin da yake yi a rayuwarsa kan abin da zai amfane shi yace waɗannan abubuwan guda biyu wato alhamu wal hazan da manzon Allah yace a nemi tsari da su fahuma hamlun saqilun ala zahari sa'iri nauyi ne dako ne na nauyi a gadan bayan matafi kaji sirrin da yasa annabi ya fara a addu'a yace allahumma inni a'udhuka minal hammi wal hazani in dai ka hadu da alhammu da alhazan a rayuwarka to suna disqualifying dan adam wato hubut faduwa ce a ce kullun kana cikin damuwa kullun kana cikin bacin rai sai ga mutum ko kiba baya yi wani bawan Allah yake ban labari yace ya ga yassa da kumarinta da dan kibarta da lafiyarta da kazar-kazar dinta sai ga tana bushewa tana kekashewa ba ta iya cin abinci duk ta fita kamar skeleton duk ta rame ta lalace ba ciwon kai ba ciwon ciki ba hawan jini ba kaza ba damuwa ba waye da sauransu ba wata larura ta same ta ba me ya same ki shiru me ya dame ki ashe matsala aka samu da saurayinta da yake neman ta aka samu larura dan haka wannan abun ne ya mata tasiri damuwar ya hana ta cin abinci ya hana ta nutsuwa duk ta buta lalace kuma ta kasa gaya kowa ka sai ina daga cikin matsala a rayuwar Allah ya jarrabe ka da matsala baka iya gaya kowa ana samun waraka akan damuwa ana samun waraka ko raguwarta ba kan bacin rai idan kai wa wani ka gaya wani yanzu in mutum ransa ya baci in bai samu ya zazzage wani ba zai samu wallahi ba zai samu sukuni ba dole sai ka yi zage-zage sai ka ji dan sanyi haba ka more kenan wai dai ma'ana dai kake ji amma in ka bar wannan bacin ran baka da kiyaro ba baka yi zage-zage a gida ba baka yi wani abu ba to wataƙila ma mutum tuntube zai yi jefa sawakinsa a wani wuri du za ka ji abin ya kullace ka amma in ka samu kasace wannan fa ɗabi'a ce ta ɗan adam ina fatan kuna fahimta to shi Ibn al-Qayyim abin da yake so nuna mana annabi ya ce a nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda biyu sun suna da illa a rayuwar ɗan adam yanzu kun gane matsalar alhamu wal hazanu ko suna hana komai tafiya kuma komun darajar mutum kuma komun matsayin mutum wallahi waɗannan abubuwan sai sun bayyana a fuskarsa sai sun bayyana a jikinsa a rayuwarsa so ku rinka roƙon Allah ya raba ku da damuwa da bacin rai allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan tayyib waɗannan wasu sojoji ne rundunoni ne na yaƙi mallan aka ɗora mana su suke gigita mu amma me hikimar haka, me yasa Allah ya jarrabe mu da alhammu da alhazan? Malam yace wa min hikimati al-azizil hakimi tasliitu hadainil jundaini alal qulubi al-mu'ridati anhu liyaruddaha an kaseerin mimma asiha wa la tazalu hadhihi al-qulubu fi hadha as-sijn hatta takhlusa ila fada'i at-tauhid wal iqbali ala Allah wa la sabila ila khalas al-qalbi min dhalika illa bidhalika wa la balagha illa billahi wahdahu fa innahu la yusilu ilayhi illa huwa wa la yadullu alayhi illa huwa wa idha aqama al-'abdu fi ayyi maqamin kana fa bihamdihi wa hikmatihi aqamahu fihi wa lam yamna' al-'abdu haqqan huwa lahu bal man'uhu mana'ahu liyatawassala ilayhi bi mahabihi fayutihi hu fayutihu wa liyuriddahu ilayhi yaruddahu ilayhi wa liyu'izzahu bitadhallul lahu wa liyughniyahu biliftiqari ilayhi wa liyujbirahu bilinkisari bayna yadayhi wa liyuwalliyahu biazlihi ashrafa wa tu ashrafa alwilayati wa liyushhidahu hikmatahu fi qudratihi wa rahmatihi fi izzatihi wa inna man'ahu ata'a wa uqubatahu ta'dibun wa tasliitu adaihi alayhi sa'iqun yasuquhu ilayhi wallahu a'lamu haythu yaj'alu mawaqi'a ata'ihi wa a'lamu haythu yaj'alu risalatahu wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu alayhim min baynina alayhi sallahu bi'alama bishakirin huwa subhanahu wa ta'ala a'lamu bimahalli at-takhsisi faman raddahu al-man'u ilayhi inqalaba ata'a waman shaghalahu ata'uhu anhu inqalaba man'an huwa subhanahu wa ta'ala arada minna al-istiqama wattikhadha as-sabila ilayhi tayyib tawai menene hikimar da ta sa Allah ya jarrabe mu da jarrabawar alham wal hazan? Dole a rayuwa sai ranka ya baci, dole a rayuwa sai ka gamu da me damuwa. Wannan rundunoni ne guda biyu aka jarrabe mu da su. Hikimar Allah da ya sa waɗannan wato rundunoni guda biyu suka yi nasara akan zuciyar ɗan adam shine, duk lokacin da ɗan adam ya kauce wa Allah, ya kauce wa hanyar Allah, to sai Allah ya jarrabe shi da wani abu don ya dawo kan hanyar Allah ɗin. Ku lura da maganar. ومن حكمة العزيز الحكيم تسليط هذين الجندين على القلوب المؤرضة عنه زوجير دا تكوشي تبر الله الله سيطورا مت الهم والحزن داما مو ان ادم ما سسابوني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون تسي الله يسا دب taurin kan dan adam duk isan dan adam sai Allah ya jarabe shi da wasu rundunoni guda biyu da sun fi karfin sa. Ba wanda ya ce ya fi karfin bacin rai, ba wanda ya ce ya fi karfin damuwa. Akwai wani shugaba da yake da sojoji ko yake da mulki ko yake da sarauta ko yake da isa ya isa ya ce shi ba isa bata masa rai ba? Allahu akbar. Ko ya ce bai isa wai ba isa a rayuwa wai a sa masa damuwa ba? A'a, sai dai a samu sai shanye. To hikimar haka shine, idan mutum ya gamu da bacin rai da damuwa, abinda zai yi Allah zai komawa. Kaga ashe da aka sallada masa waɗannan rundunoni guda biyu suka jefa cikin wannan yanayi, kaga dalili ne zai sa ya koma mai, ya koma ga Allah ya ci gaba da bauta. Shi yasa zai yi addu'a liyaruddaha an kaseerin mimma asiha amma min ma'asiha, dan ya dawo da wannan zuciya ya hana ta da yawa daga cikin sabon da take yi. Wannan zuciya ko wannan zukata na dan adam, na yan adam, ba za su gushe ba, suna cikin kurkukun damuwa, suna cikin kurkukun bacin rai, dan kaman kurkuku ne kai ka sani ba sai na maka bayani ba idan kana da bacin rai wallahi sai ka kasa bacci yau wani bawan Allah ya zo yace mallam ina cikin bacin rai wallahi me ya faru ce wallahi ko bacci ban yi wajiya ashe bacin rai yana hana yin bacci kai ai na shiga damuwa tunda aka bani labarin kaza za a yi kaza wannan abun ya hana ni ci ya hana ni sha ya hana ni sakat a office na kasa yin aiki an tara masa file baya iya sa hannu wannan an raba shi da yar budurwarsa da yake nema da aure an ce a'a bai zai yi ba ba a yadda da ita ba masu ba da kudin auren sun ce a'a ba su yadda ba bai zai yi ba wannan bacin ran ya hana shi ya je ya sauke wajibin da aka dora masa bai zai iya yi ba saboda bacin rai ashe dan adam dole sai ya sifanti da wannan sifa ta gamuwa da bacin rai da me shi yasa aka shar'anta mana me zikiri daman shi wannan addu'ar ita wannan addu'a ai zikiri ce to wannan tana daga cikin hikimar Allah Allah ya sa muka fada cikin kurkuku kurkukun damuwa kurkukun bacin rai har sai mutum ya kai zuwa ga tauhidi farfajiyar tauhidi ya koma ga Allah al-iqbalu ala Allah kuma bayan da za a yi zuciya ta kubuta wala sabila ila khalasil qalbi min dalika illa bidalika zuciya bata isa ta kubuta daga bacin rai da damuwa ba sai ta koma ta yi tauhidi ta koma ga Allah abinda zai yaye maka damuwa da bacin rai kenan kuma wala balaga illa billahi wada babu guzuri ba isa a je ga wata manufa ba sai ga Allah shi kadai in ka gudu can za ka tafi in ma ka tsaya ka kika daidai yana nan tabaraka wa ta'ala la yusalu ilaihi illa huwa ba a iya zuwa wajen Allah sai ta hanyar Allah din Allah karim kuma ba wanda zai nuna maka hanyar Allah din in ba shi ba so dan ka shiga damuwa ka shiga bacin rai ka koma ga Allah kai ka huta kar ka taba tsammanin damuwa da bacin rai zai maka maganin matsalarka wanda zai ce ai sai da na nuna bacin rai na aka daina yin wannan abun a'a ka sha wahala ka ji jiki cutuwar da kai na wannan bacin ran naka yafi magancewa wannan larurar saboda akwai hanyoyi guda 1000 da za a iya magance wannan abun koda ba bacin ran naka ba na'am kai bacin rai ka gasa kanka wataƙila kuma ka hana wani abu kaga wannan ajiz ne ai dan me dan zan hana ka wani abu sai ni na wahala ka fahimta sai ka ji jiki wataƙila sabbaba ma ciwon zuciya ya sabbaba maka hawan jini ya sabbaba maka kaza da kaza da kaza dan ka magance wata matsala wato wannan karatun yana da muhimmanci da mutane za su fahimce su gane shi sau da yawa mutum yakan samun tension yayi yawa tension in ya maka yawa a gida nuna wannan tension din nuna damuwar da kake yi sai isa babbar maka kwanciya a gadan asibiti kuma ba a samu maganin ba yaron naka bai daina shan kwayar ba ya'yan naka ba su daina fita yawon daren ba ba su daina zuwa suna maka satan ba kai kuma ga ka a gadan asibiti za ka mutu su cinye gadanka su ci gaba da harkokinsu to menene hanyar gyara sai ku hada su da Allah duk wanda baya son tashin hankali a gidansa to ya hada ƴaƴansa da Allah yayi wa ƴaƴansa tarbiya ta Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba haka ba to akwai damuwa abinda ke faruwa shine malam musamman waɗanda Allah ya hore musu ya ba su dama suna da damuwa da bacin rai da yawa akan ƴaƴansu Allah sai tara maka dukiya miliyoyi multi-millionaire amma wallahi sai ya hana ka kwanciyar hankali da nutsuwa a gidanka ya jarrabe ka da ƴaƴanka daga barawo sai mai neman mata sai mai zuwa ya saci makullin sef ɗinka ya buɗe sai wanda yake yawon dare sai wanda yake kaza Allah ya jarrabe ka matan kuma sai masu yawo sai su kaza amma fa dukiya ya tara maka dukiya ka kashe musu miliyoyin kudi suna fita waje suna karatu, ana ganin burgewa ce ƴaƴanka duk a waje suke karatu, ka kai su inda za a dada koya musu taurin kai, taurin kai da nuna kai ba kowa bane. Mutum ya gama kashe wa ɗansa miliyoyin kudi akan yana karatun da iri, sai ya gama shekarun sun zo ƙarshe kullun sai balle ya fita ya ke karasa karatun, ayi ayi kuma yace bai zai koma ba, wannan miliyoyin kudin sun tafi a banza, kai baka gina masallaci ba, baka gina islamiya ba, baka kai uwarka aikin hajji ba, baka je ka soya mutane kaji suka yi ta ci ba, baka je kai kaza kai kaza ba, kudin sun tafi a banza, kuma yaron yana nan yana gindin ka yana gadara kai ubansa ne, jira ma yake ka mutu ma su ci gado kawai. Da yawa wallahi inda zaka bude dama masu hali za su gaya maka matsalolinsu na ƴaƴansu ne da ƴaƴansu da matansu, su kuma anan ake musu azaba, amma mu muna ganin su muna sha'awar manyan motocin da suke hawa, muna sha'awar manyan gidajen da suke ginawa, wallahi ba sa iya baccin kirki a ciki, ba sa iya yi, ka san me, sun zuba kudinsu sun kashe kudinsu akan yaran su yi karatu su zama wasu, amma ba su dora su akan karatun Allah ba. A ga mutum iya dukiya ba kasar da ba zai iya tura ɗansa ya je karatu ba, amma wallahi tallahi bai iya bagadadiya alifun ba'un ta'un ba, yana musulmi yana kasar musulmi jihar musulmi dan musulmi jikan musulmi tattaba kunnan musulmi. Ku gane wannan kuskuren da kuke yi, ku tuba ga Allah ku gyara, ku daina tarawa kanku damuwa da bakin ciki da bacin rai, ku hada su da Allah. Na farko ku ba su good foundation na sanin Allah, ƴaƴanku su san addini a matsayin ku na musulmi tunda ba ridda kuka yi ba, su san addini su san Allah, ku koya musu baki su iya karanta Qur'ani, su san hadisin manzon Allah su sallallahu alaihi wasallam, su san halal da haram. In kun ga dama ku kashe musu kuɗi su yi karatu a Ingila a America a ina ne a ina ne, ku ba su duk kuɗin da za ku ba su, amma ba ku ba wa yara foundation na addini ba, kun tura su hannun turawa, ba dole su jista muku da hankali ba. A garin nan wani ya zo ya kamun kes ɗin wani yaro, na sha faɗa a karatu, yaro ne ubansa ya tura shi je yi karatu, ina magana ne akan damuwa da ɓacin rai da muke gamuwa da shi a gidajenmu, ya je yi karatu a Ingila, ya je yi karatu tun da ya gama abin da aka tura shi yana can yana karatu, ya dawo yaro ya je ya koyo ɗabi'u irin na ƴan Ingila da ƴan Amerika, to ai san ɗabi'ansu kake, san halin su kake, so kake ya zama irin su, ai shesa ka tura shi ya je yayyo karatun, baka yi masa tarbiyar ka taka kai ka nuna kai mai kishin ka bane, kishin al'ada ka kishin addinin ka ba, kana ganin waɗancan su ne mutane na nan ba mutane bane. Ya je yayyo karatu, uban ya yi ritaya ya gama aiki ya yi wa sauran su, ya zo yana fita sallah asuba yana tashin yaro, ashe yaro shi baya ma sallar bai damu da ita ba, ya ga kullum asuba ta yi azo ana kwankwasa masa, ba ce what happened, ai ya dauka ko irin kuskure hanya ya kona abu, ya ce what happened, me ya faru, shi bai san lokacin sallah ya ba, to saboda shi a can baya yi, wallahi tallahi ina muku rantsuwa ina da dalibi na da ya zo ya same ni ya ga mi, ce akwai abokinsa da ya aka tura shi je karatu a kasashen nan na turawa, yace wata rana mallam na dan samu dama ni ma zan sha iska nace bari in je in kai mai ziyara a kasar da yake, naje ina zuwa zan sallah azhar, sai ce wane kai yayin zuku ku daina sallah ba a Najeriya, wallahi mallam, yace hankali na ya tashi mallam, yace what me kace, yace ko yayin zuwa a Najeriya ku daina sallah ba, har yanzu kai sallah kake, yace ai kai yanzu ba ka sallah, na buga kudin jirgi na zo na same ka, yaron yana na hayyau har gobe yake ga mice mal nan uwana ne aboki na musulmi da wai sauran su, ya tafi ya je ya juye a can, saboda me, sun tura ƴaƴan nasu basu ba su foundation na addini ba, kuma sun nuna wa ƴaƴan nasu karatun addini gane addini ƙauyanci ne da rashin wayewa, shi yasa za ku dandana bakin ciki da bacin rai in sun je sun dawo. Da haka wannan yaron ya ce what happened, kace assala assala assala, ya tafi ya bashi bai je ba, washe gari ma haka sai ga an dage ana ta yi, sai ya samu abokin babansa ya ce you have to tell my dad that I will going to shoot him if he didn't stop disturbing me, wallahi mallam, ya ce go and tell my dad I will shoot him,
zan harbe shi. He's disturbing me. Daddy, you are disturbing me, daddy. Kana damuna daddy. Me zaka zo kana tashi na ina cikin tsakiyar bacci kana tashi na wai 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 abin nan. Ah, to ko da bindigar ya taho Allahu alam, ko kuma zuwa zai saya Allahu alam. Kaga wannan malam abinda ka saya ne da kudinka. Abinda ka saya ne da kudinka zaka girba. So kar ku tarawa kanku bakin ciki da damuwa a gidajenku. Ku gina ƴaƴanku akan alkhairi, ku yi iya kokarin ku. Akwai abin da zaka yi iya kokarin ka yi karfin ka ga Annabi Nuhu da shi da ɗansa, yayi iyayin sa. Yace Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Allah yace qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Haga yayi iya kokarin sa. Amma gata 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 ka saki, kuma daga baya ka zo ka nuna bacin rai, ka ce wai a ce maka maka da addu'a, sai a ba ana aika wa masallatai, ana samu limamin masallaci wani a bashi buhun shinkafa, a ce ai wa su wani addu'a, ai wa wani addu'a, ai wa wani addu'a, kaza kaza sauransu. Wani bawan Allah wani kes ya same shi a can wancan babban birnin da ake abin nan, yana ganin karatu na, sai ya sa aka kira ni a waya cewa wallahi yana da wani stubborn. Wato yana da stubborn yaro. Yaro ne karami dan shekara 13-14 ya dame shi ya rasa yadda zai. Dan Allah ai mai addu'a. Nace kamar yaya? Yaron sata yake yana sata, ana masa convoy, yana debo abokani ya saci kudi miliyon kudi a sati daya kashe su. Sannan ga shaye-shaye, kuma ya ki zuwa makaranta, duk wata makaranta mai tsada an kai shi ya ki zama, saboda ya ga kudi a gida, kudi gani yake. Uban shi ma tashi yana wawura, dan haka shi yanzu yake so ya nuna ya tafasa yanzu ya zai yi. Don Allah a taimaka masa. Shi dai baya jin wa'azi kuma baya jin nasiha, amma fa yaron nan bai da makarantar islamiyya da aka sashi a garinsu. Bai iya tada baki ba, bai iya karatun Qur'ani ba, dan karatun nan ma da ake na dan islamiyya ana zuwa bas kai yaron ba, sun nuna mai gata. Ba dole zama bala'i a gare ku ba. Aka ce min dan Allah ko ni a bani ma shi kawai, ni a ban shi in je in san yadda zan yi. Nace a'a, ni ma ina da na wasu na nan su ishe ni. Allah kuwa ina ka tsuguna ka haifi da ka lalata masa hanyar rayuwarsa, ya gagare ka ka dauka ka kai wa wani, ka rike kayanka. Yawwa fazuku, yawwa sai ban kare sa ba, yawwa fazuku a dandana. So da Allah mu yaye wa kanmu damuwa da bacin rai. Akwai yaran da yawo suke fita, yan mata ne, yawon dare, yawon dare, suna kananan shekaru. Wata an tura ta, an kai ta tana karatu a ƙasar waje, an buga ba ta kwana a makaranta. Na'am, gata ne, an biya mata kuɗi ta tafi, ba ta samu yanci ba, tana da freedom. Shine so da yawa wannan na baku a babin misali ne. Su wanda nake bayanin dan su sun fi ni gane, sun fi ku gane karatun. Yau amma muna neman babin nasiha. Kada mutum ya gadarwa kansa damuwa. Allah ya rufa maka asiri, ka gadarwa kanka baƙin ciki da ɓacin ran da zaka kasa yin bacci. Kuma na shaida muku, ina gaya muku, duk lokacin da dan adam ya ga gata ya masa yawa, to sai yayi butulci. Kware daga shi sai yayi butulci. Wani babban attajiri yana da kuɗi, in an yi hutun makaranta sai ya ce wa yaransa su bi motocin sa trailer trailer, yana da trailer trailer, yace ku bi su aje Lagos aje Ibadan. Aka ce ha ba alajiya za a aika wani, yace a yace rabu da su, su bi su ga yanda ake samun kuɗi tukunna. In an yi hutu sai dora su sati biyu sati uku. Wallahi na san mutumin nan, mutum ne mai addini, kuma na san yaron da aka sashi din. Yanzu yana nan yana buge-buge, bai dogara cewa ubansa yana da kuɗi ba, ya tsaya ne mai kansa, kuma na kansa Allah ya rufa mai asiri. In sun yi sati biyu haka sai a dawo da su, sun yi baki kirin, sun yi furtun, sai su ci abinci na sati dai sai su koma makaranta. Kaga wannan yayi kyau, ai kwarai da gaske, wannan yana da kyau. Tarbiya ce, ka nuna mutum ya gane yaya ake samu. amma matsalar shine yawanci barayi ne na gwamnati sun shiga ofisoshi ne na gwamnati a banza suke samun kudin su ma ba su sha wahala ba illa kawai wahalar rubuta biro ne kawai shine damuwar su shi yasa ake samun matsaloli Allah karba mu da damuwa a cikin gidajen mu Allah ya tsare mu ya kare mu da zuri'ar mu gabaki daya Ibn Qayyim ya ce ba yanda za a yi ka hadu da Allah sai ka bi ta hanyar Allah ko baka bane ba yawa wa idha aqama al-abdu fi ayyi maqamin kana fa bihamdihi wa hikmatihi aqamahu bihi duk lokacin da bawa ya tsaya a wani wuri ko wani wuri ne ya tsaya to da godiyar Allah ne da hikimar Allah ya tsaya a wannan wuri in ka samu wani matsayi ko kana so ko baka so ko ka yadda ko baka yadda ba dai Allah ne ya kai ka wannan matsayi wa lam yamna abdan haqqan lahu ibn qayyim ya ce Allah bai taba hana bawa hakkinsa ba kowa da ka ganshi yana rayuwa nan wallahi abin da ya cancanta ne Allah ya bashi ba wanda Allah ya hana shi wai nasa ne Allah ya hana shi sam da zai taba yiwa ba kuma idan Allah ya hana ka wani abu to yakan hana ka abin ne dan kai tawassuli ka isa zuwa gare shi in ya hana ka sai ka koma ka roka idan ka ji yunwa sai ka daga hannu ka ce ya Allah a taimake mu a ba mu ci da sha kaga ashe wannan hanin ya zama baiwa gare ka dan wannan hanin ya zama dalilin da zaka koma gare shi sannan kuma sai ya baka wannan abin da ya hana ka din to shine yake ce mana Allah bai taba hana bawa abin hakkinsa ba bi mahabbihi fayutihi sai ya koma yayi abin da Allah yake so sai ya bashi sannan wal yarduhu ilayhi wal yu'izzuhu bitadallul ilahu dan Allah ya dawo da bawa gare shi kuma ya daukaka bawa din ta hanyar kankan da kansa ga Allah abinda ake nufi wani lokacin Allah yakan jefa bawa cikin matsi ko cikin damuwa dan ya sa bawan ya dawo gare shi in ya gane cewa in an shiga matsala an shiga damuwa gurin Allah ake koma kaga yanzu an ci ribar ya dawo ga Allah to sai ya roka sai Allah ya bashi sai ya koma ga Allah sannan kuma duk wanda kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi wani matsayi da yake nema to Allah yana so ne ya kankan da kai shi din ya tazallal lillah ya nuna kankan da kai ga Allah ka kafa goshinka a ƙasa kai din kana ƙasa kuma kana roƙon Allah ya ɗaukaka ka idan kai kankan da kai ka nuna gajiyawar ka nuna kai ba kowa bane to kuma sai Allah sai ya daga ka sama shi yasa annabi yace a hadisin ingantacce tawadu yarfa'ukumullah ku yi tawadu Allah sai ya daga ku kana neman makaranta ne kana neman wata sana'a ne kana neman wani aiki ne kana neman wani abu ne sai ka koma ga Allah ka ta sallah ka ta zikiri ka ta karatun qur'ani ka ta kankan da kai kai ta azumin nafila har ma cewa kake da Allah a taimaka maka da addu'a kana neman makaranta a gari kaza a wuri kaza kaga wannan makaranta da zaka samu ko kujerar mulki da zaka samu ko aiki da zaka samu ai daukaka ne gare ka to kaga sai da ka kankan da kanka kai ƙasa ka koma ga Allah kai yadda ba a samun abun Allah sai an koma ga Allah ka kankan da kai ka nuna gajiya ka ta sallah da daddare kai ta ibada sai kuma Allah ya zo ya baka wannan daukakan to in ka hau ka samu damar to zaka tuno cewa ai ku lalle nayi ibada na roki Allah Allah ya bani to barin kokarin kiyaye doka Allah akan wannan dama da Allah ya bani kasuwa ce ka bude shago ne ka bude wani business ne zaka fara duka je ka rarraba addu'a ka ce ai ma addu'a iyaye su ma addu'a kai ma kana addu'a kana kanka bacci saboda kana so ka samu alheri to haka ake yin ana neman abojan Allah tabaraka wa ta'ala a kankan da kai a nuna gajiyawa a nuna ba a isa ba to sai ka ga mutun ya samu amma wanda yazo ya kwanta yana bacci ya nuna girman kai baya roƙon Allah yana abun nan to zai ga ba daidai ba ko ka samu abun zaka sai dai bakin ciki zai gadar maka da tashi hankali wani kuma cikin sauki zaka Allah ya bashi abu Allah ya daukaka shi cikin sauki ba a tsammani ya bude masa hanyar arziki ko ta dalilin addu'arsa ko ta addu'ar iyayensa ko kuma ta addu'ar abokanansa ko kuma ta ibada da yayi bai ma sani ba ya manta da ita ina fatan kuna ganewa saboda haka sai ya ce wali yughniyahu bil iftiqari ilayhi Allah yana wadatar da bawa in ya nuna talaucinsa zuwa gare shi ya nuna bukatarsa zuwa gare shi Allah sai ya baka wadata yayin da ka nuna
kai din talaka ne, kun gane kai mabukaci ne, to sai ya baka, sai mai da kai mawadaci. Wal yujbirahu bil inkisari bayna yadayhi, Allah yakan kara maka karfi in ka kare a gaban sa, sai ya baka karfi yayin da ka kare, ka nuna karayarka, ka nuna kai ba kowa bane, sai Allah ya karfafe ka. Wal yuwallihu bi azlihi ashrafa alwilayat, sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yakan dora maka wani nauyi, ya baka wani matsayi wato mafi daukaka saboda ka koma gare shi tabaraka wa ta'ala. Kuma dan ya nuna maka, wal yushidahu hikmatahu fi qudratihi, ya nuna maka hikimarsa a cikin ikonsa, shine mai bayarwa, adabi baka ba, yanzu kuma yazo ya baka. Ina so ku lura da wani tarihi da yake faruwa. Duk mutumin da kaga ya zama attajiri mai kudi, mai hali, in nace attajiri mai kudi, mai kudin gaske, ba wai barawun gwamnati ba, ba shine yake nufi ba. Attajiri da za a ce wani attajiri ne, yayi tarihi, yayi suna, mai kudi ne, ku ba shi dama ya zo ya bayanin yaya aka yi samu wannan kudin, zai gaya maka babu tarkacen da bai yi ba, yayi da ku, yayi tsince-tsincen robobi, yayi aiki a ƙarƙashin wani, ya zama yaron wani, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza. Shekaru a baya, shekaru 40 da suka wuce, ba kowa bane ba a san shi ba, amma bayan ya gama wannan yana ta roƙon Allah, kullum yana nema, yana ta addu'a, kullum zai fita, Allah ka bamu, Allah ka bamu, ashe arzikin zai zo masa sai da ƙarshe. Bayan yayi inkisar baina yadayillah, ya karye a gaban Allah, ya nuna shi ba kowa bane, yayi abun na kaskanci ma ko na ci baya ma, sai kuma daga baya sai Allah ya cibo shi, ya dago shi, in zai shiga mota sai an bude masa, in za a tafi sai ya ce a tafi, in ya ce a tsaya a tsaya, ya ci abin da yake so, ya sha abin da yake so, ya bacci lokacin da ya ga dama, ya tashi lokacin da ya ga dama, ya saka rigar da ya ga dama, ya je kasar da ya ga dama, ya hau abin da ya ga dama, da ya wahala. Idan ma ma'aikacin gwamnati ne da ya samu wani matsayi, ake masa jiniya, ake girmama shi, wataƙila za a gaya maka ba irin wahalar da bai yi ba, ya bi ofisoshi, ya yi da compile, ya yi kaza, ya bi mai gidansa an daka masa tsawa, ya yi kaza, ya yi kaza, an je promotion ɗinsa an danne masa, ya je course, ya yi karatu, ya yi kaza, sun yi kwanan boarding, an yi jami'a, an ci kanzo, an ci wane ne da wasu, an yi sace-sacen kayan abincin abokane, an yi duk yadda za a yi, duka an yi gaba ɗaya. Daga baya, bayan shekaru, sai kuma Allah ya ɗago mutum, sai ga ya zama wani babban ma'aikaci. Lokacin Allah yake so ya huta, yana da motar da za a kai shi ofis a dawo da shi, yana da gida da gwamnati ta sai masa ta yi, rigar da zai saka biya masa za a yi, abincin da zai ci a ofis ɗinsa da gidansa biya masa za a yi, duk tafiya idan ya yi, duk tafiya sai an biya shi kuɗin tafiyar, zaman gida biyan kuɗi, tafiya ma biyan kuɗi, duk ya wahala a da. Ina fatan kuna fahimta, haka al'amarin yake. To haka Allah yake yi wa mutane abubuwa da yawa. Duk wanda ka ɗauko tarihin rayuwarsa, samun shi ko rashin sa, zaka ga abun rubutu ne. To amma shi musulmi abin da ake so ya gane, ba me yi sai Allah, kuma ba me hanawa sai Allah. Wallahi wani yaro yake cewa a gabana babana yayi kuɗi, na san lokacin da babana mugun talaka ne, bai da komai, wallahi yace na sani a gabana buge ta buge har ya zama babban mai kudi attajiri. Kai kuma kana ina? Yana nan a inda Allah ya ajiye shi. Kai kuma baka zama mai kudin ba, saboda mai lokacin ka bai yi ba. Kun fahimci wannan? To Allah shi ke ajiye abin da ya ga dama a wurin da ya ga dama, a lokacin da ya ga dama. Duka wannan ni'ima ce, falala ce, musulmi yake iya ganewa. Sannan yace wal yushiru hikmatahu fi qudratihi wa rahmatihi fi izzati, tausayinsa a cikin daukaka. Kuma da yawa man'ahu ata, Allah yakan hana ka wani abu, wannan hanin sai ya zama kyauta ne a gare ka. Allah sai ya hana ka wani abu, kai kana ganin ya hana ka ne, amma shi kuma a ilimin sa ya san wannan abun shine bayarwa, dan in ya baka halaka ne a gare ka a lokacin. Allah yakan yi mutum uquba, wa uqubatu ta'dib, yi maka uku ba a shela da bi zai maka ya ya azabtar da kai wata kila ya dora maka ciwo da ai kana sakaci gani kake baraka mutu ba gani kake kaza da aka gigita ka aka dora maka wani ciwo tunda kai ciwon nan ka dawo baka fashin jami'i ashe kaga uku ba ta zama ta'dib a gare ka Allah idan rabe ka da dan kariyar arziki da kana ga kana dan tasowa girman kai ya fara daukan ka sai aka dan kariye jarin ka fara lalume tukunna abubuwa suka tsaya ka buga abu ya gagara ko baka bane ba ka koma ga Allah ka fara rike sharbi da kuwa istighfari uku ma bayan sallama ba kai jami'in ma baka zuwa da amma yanzu hadda sharbin ka muna ganin ka ka koma ga Allah yanzu uqubatu ta'dib ashe da ya maka uquba sai kai ladabi da kaji jiki sai ka dawo ga Allah sai kai da ashe Allah mai bayarwa ne Allah ya akai eh wallahi al'amura alhamdulillah muna godiya wa Allah muna nan muna nema dai wajen Allah amma da lokacin da abubuwa suna gudana ba ganin ka masallaci baka zuwa wajen wa'azi baka taimakon addini yanzu kanan dan abin da kake da shi bai da yawa bai kai ya kawo da an ce fi sabilillah wai kai mai imani ne sai ka zaro yan naira 200 ka ka jefa ashe shuka kake yi jira kake wani abu ne kake nema Allah ya biya ka nan gaba uqubatu ta'dib barin ka dai a cikin talauci sai ya ladabtar da kai idan kana so kai maganin kare mai cizo bashidan yunwa rago da yake yawan tunkurin mutane yana rigima yana kaza to lokacin da yaga ba abinci in yaga abinci a hannunka ba zai zo ya dake ka ba wallahi kukula din rago mai fada ba duka yake yi ba gau in ka zo zai dake ka to dan bashidan yunwa haka in ya sha yunwa ka dauko abinci to lokacin me zai yi ladabi wa qubatu ta'dib a lokacin zai mika bakin sa yana so ya ci ganye ba duka yake ba dan bai da karfin dukan to Allah yakan yi wa dan adam uquba li yu'addibahu dan ya ladabtar da shi kenan wannan fa abin da ibnu kayyim yake so nuna mana komai Allah ya maka kada ka taba tsani kada ka dauka cewa ya zalunce ka ne daidai ya maka babu wani sabani kuma kuma kun yadda a yau da gobe mai ko baka bane ba yauwa tana almubazzaranci ne suna bata abubuwa suna zubar da taliya ana zubar da mai da manja ana waye komai plenty a gida yayi yawa yace to lallai ba ku san halin da ake ciki ba sai yaje ya samu buhun masara ya niko shi ya auno kuka kwano kwano ya nemo baka da aiki kun gane ta baka mai aiki daddawa ya samu yajin sa da citta kayan hadi ya bayar yace ai ta tuka to a tuka da safe a tuka da rana a tuka da daddare tuka da safe a tuka da rana a tuka da daddare ba shayi ba biredi ba dankali soyayye ba ruwan madara ba taliya ba indomie ba wacece ba mai kowane yaro ma in makaranta zai tafi ku danna mai dumame a foot plus din sai ta bude ta yace wallahi tallahi haka za a gidan nan kuma in na bar ku da yunwa ku je ku ga duk alƙalin da za ku ga a kasan nan kuka aka zo ana dan Allah ka yi hakuri yace a saki zubar da taliya an ganta a rariya to ba cewa ne fa ku yi ba وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين الله يكن هناك يدو هنن يزمنتو بايرواني وكوبر يزمنتو لدبترواني يكن سا أبو كننغا واسي سما أكنك دن يساك كوما الله يسوقه إلى الله والله أعلم حيث يجعل مواقع طائه الله شيخ كواسني إنايا كماتي سنيا بيوسد دي كوتسا kuma shi ya san inda yake sanya ainihin wato manzancin sa abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ki muje mu yi homework muje mu yi kaza ba ma zuwa islamiya shi da kansa yaron bai balaga ba to suna nan da yawa ku mutunta makarantun Qur'ani ku mutunta malaman Qur'ani
ku darace Qur'anin ku kuma ku sa ƴaƴan ku su hadace Qur'ani kuma ku ta karanta Qur'ani mai hadace hadace Qur'ani wallahi da shi za ku tsira duk wanda ya watsar da Qur'ani ya bar Qur'ani wallahi tallahi ya kama halaka kuma ya kama tabewa to Allah tabaraka ta'ala a cikin ayoyin nan da malam zai karanta mana yanzu yana mana bayani cewa su fa kafirai fa har duniya ta tashi ba za su daina shakka akan Qur'ani da kin yadda da shi ba kuma Allah ya ce zai hukunci ranar tashi alkiyama zai yi sakayya ga waɗanda suka munana da irin mummunan aikinsu kuma zai yi sakayya ga wanda suka kyautata da kyawawan ayyukansu arama mai Allah ya ce
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.